أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ما سوسر عرمو دكلمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مداكسة انتوا تردكو تتكموني سابا شرنا فتوين رحمة شرن ديكي باكو داما دومن أمسا تنبيون ولن داوكو كايكو ولن اسكشا في أدين دراي وازو أغمان دومن سام مفتا كما نايايكو من داسا فلن تنبيو تتكموني شريني taya aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703-36-04-55 ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyinrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. To yau muna asabar ne 21 ga watan Jumada Ula na shekara ta 1446 bajira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya zo daidai da 23 ga watan Nuwamba na shekarar 2024. Kuma kamar kowane lokaci a yau muna tare da shi malamin namu al-professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jali MOOM babban malami a tsangaren nazarin shari'a da addinin musulunci da Jami'ar Baro da ke nan Kano wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin wannan shiri. Ni kuma sunana Anas Idris Hassan da nake kasancewa tare da ku a cikin shirin. Sai ku biyo akan makalla. Bismillah.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد وما سو كلموا رسول رموا أولا لوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله مدوك كنسلكي أشكي لتافة سمي قرمة يناتشيوا ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئة عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات لهم أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. أولنا آيوي أبنجي سبحانه وتعالى جناف الأروتها لي تتدن أدم وديك من تواد الله أشكل مرنسا Allah yake cewa kuma wallahi tabbas idan muka dandana wa mutum wata rahama daga wajen mu wato wata ni'ima ta same shi sannan muka kwace wannan ni'imar sai ka ganshi yana mai ɗeba kauna daga samun wani abu daga Allah kuma yana mai butulcewa Allah sannan idan muka dandana masa ni'ima bayan da ya shiga ya cutu wata bala'i ya same shi to zai rika kuma cika baki yana kurari yana cewa zahaba sayyi'atu anni duk wani mummunan abu yanzu ya rabu da ni innahu la farihun faqur shi mutum ne mai farin cikin girman kai da fariya. Allah ce sai dai waɗanda suka yi hakuri suka kuma yi aiki da ƙwarai Allah ce to waɗannan suna da wata gafara daga Ubangijinsu da kuma wani lada mai girma. A waɗannan ayoyi Ubangiji subhanahu wataala yana fayyace mana wata ɗabi'a ta ɗan adam wanda ya rabu da Allah subhanahu wataala ko ya manta da Allah subhanahu wataala wanda ya manta da cewa duk wani abu da ka gani samu ko rashi daga Allah ne wanda yake ganin cewa shi dabararsa ce za ta sa ya samar wa kansa buƙatunsa sanadin abin da ya samu shi ya yi wa kansa baya tunanin cewa Ubangiji shike bayarwa. Wanda dan adam wanda bai samu karantuwa ko tarbiyyantuwa da tarbiyyar da Allah subhanahu wataala yake wa mu'mini ba, Allah ce idan muka dandara masa wata rahama wato Ubangiji subhanahu wataala ya bashi wata ni'ima a nan duniya yana cikin jin dadi yana cikin wadata yana samun bukatunsa sana biya baya da wata matsala ta yau ko ta gobe sannan kwatsam sai Allah subhanahu wataala ya dakatar da abubuwan da yake samu ya canza masa da rashi. Ubangiji ya jarrabe shi da wata jarraba ta kuncin rayuwa maimakon ya rika tuna ni'imomin da Allah ya masa a baya ya ci gaba da godewa Allah maimakon ya rika fatan Ubangiji subhanahu wataala ya kawo masa kyakkyawan canji wanda haka ya kamata ya yi. Yau kun yayi wannan sai kaga yana diba kauna daga dukkan wani samu daga Allah subhanahu wataala sannan kuma yana bitincewa ne ibada Allah ya masa wanda ba dabi'a ce mai kyau ba dabi'ar mu'mini har koyaushe yayin da yake cikin wata ni'ima mai kyau wanda ita ni'ima da Allah ya ni'imta shi da ita to abin da yake tunawa kullun shine ihsanin ubangiji gare shi da kuma godiya ga Allah subhanahu wataala yana kuma yarda da ikrari cewa wannan ni'imar ba yin sa bane ba kwarewar sa bace ba wai dan yafi kowa cancanta ba a wannan wata baiwa ce daga ubangiji subhanahu wataala ya ga da bai bashi sai duk randa Allah ya karbi wannan abu ko ya kuntata masa a cikin wannan abin da yake samu to wanda ba zai sa ya manta ni'imomin da Allah ya masa ba kuma wadanda suna nan birjik ba za su kare ba ba za su gidaye ba za su girgu ba Allah ya bai bai shi da ni'imomi ta ko ina zai ci gaba da godewa Allah a cikin kowane yanayi ya tsinci kansa zai kuma ci gaba da tunanin ni'imomin da Allah ya masa masu yawa ba zai mutuncewa Allah ba ba zai rika kai kokensa gurin wannan Allah ba zai yadda cewa Allah subhanahu wataala taskokin bayarwar duk sara hannunsa wa in min shay'in illa indana khaza'inuhu wa ma nunzilehu illa biqadarin ma'lum Allah ce ba wani abu face taskokin sa suna wajenmu kuma ba ma saukar da shi sai da sanar gurgudu sananne wato daidai bukata daidai ruwa daidai zaki Allah subhanahu wataala yana cewa walillahi khaza'inus samawati wal ard walakin al munafiqina la yafqahun taskokin sabai da kasa duk da Allah ne shi kadai mallakar sa ce shi yake yin yadda ya ga dama da su amma munafikai ba su san wannan ba ba sa fahimtar haka Allah subhanahu wataala bai mallaka taskokin samu da rashi a hannun wani ba wanda shine mai bayarwa shine mai hadawa a'a Allah kadai ne mai wadannan sifofi shike bayarwa shike hanawa Allah subhanahu wataala yana gaya mana cewa a bisa dabi'a ta dan adam ma da Allah ya yi shi da san kai da ruwa da Allah zai tal wato mallaka masa taskokin sabai da kasa to da ya hana wata rana da ya rike ya hana Allah yana cewa qul law antum tamlikuna khaza'ina rahmati rabbi idhan la amsaktum khashyata al-infaq wa kana al-insanu qatura Allah ce da a ce ku dindan ku ka mallaki taskokin sabai taskokin rahamar ubangiji na la amsaktum da ku rike ku kana kowa khashyata al-infaq dan kuna tsoran ku rika ciyar da abin da yake hannaku ne Allah ce wa kana al-insanu qatura lalle dan adam ya tabbata mai mabbako ne mai tsananin ruwa ne haka Allah ya sifanta dabi'a ta dan adam kamar cewa uhdiratil anfusush shuh an sanya wa zukata wato san kai san zuciya Allah ce man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun haka dan adam yana da wannan cutar ta ruwa da a ce shi Allah subhanahu wataala ya bar komai a hannunsa shi zai saukar da ruwan sama shi zai hana ruwan sama in ya ga dama shi zai fitar da tsirai shi zai hana tsirai in ya ga dama shi zai saki iskar da za a shaka shi zai saukar da ruwan da za a sha to da kuwa an yi ta mutuwa saboda rashi Allah ce idan la amsaktu khashyata al-infaq to mu'mini har kullun yana da yadda da cewa ubangiji subhanahu wataala shi ke bayarwa shi ke hadawa yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir yana shimfiɗa arziki ga wanda ya ga dama kuma yana hana wanda ya ga dama sannan ubangiji subhanahu wataala a gurin shi ake neman arzikin ba a gurin wani ba Allah ce wabtagu inda Allahi rizq ku nemi arziki a gurin Allah saboda haka shine khairur raziqin shine khairur raziqin ke jiho wa khairur raziqin shine fiyayyen masu bayarwa masu bayar da arziki dan kuna ganin akwai wanda zasu baku to Allah shine fiye wa huwa ar-razzaq dhul quwwati al-matin inna ar-raa huwa ar-razzaq dhul quwwati al-matin Allah shine mai azurtawa shine yake da matsanancin karfi saboda haka bawa mumini ba zai zama mai halin ɗeba kauna daga samun rahamar Ubangiji ba kowace irin abu ya sanda cikin sa ko kace irin larura yake ciki zuciyarsa tana ba shi cewa akwai sanda Allah zai kawo mafita mutukar dai ya koma ga Allah ya rike Allah to Allah zai ba shi wata mafita wa yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh inna Allah balighu amrih Allah subhanahu wata'ala yace duk wanda yake yayi dokar Allah Allah zai sa masa mafita kuma ya azarta shi da inda baya tsammani wanda duk ya dogara da Allah to Allah ya ishe shi komai da haka Ubangiji subhanahu wata'ala a zuciyar mu'mini baya bacewa zai zama koyaushe hadir yana nan a cikin zuciyarsa duk irin rantsin da ya shiga bai mantawa da Allah a gurinsa zai nemi taimako ka duba Ubangiji subhanahu wataala da ya bamu labarin annabi Yunus wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi fanada fi adh-dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin fastajabna lahu Ubangiji subhanahu wataala yace ka tuna amma abocin kifi shi da annabi Yunus lokacin da ya tafi yana mai fusa ta Ubangiji yana mai fushi yanzu ci cewa ba za mu kuntata masa ba amma Ubangiji subhanahu wataala ya jarrabe shi da fadawa cikin ruwa ko aka jefa shi cikin ruwa bayan qura'a ta fado kansa kifi kuma ya hade shi amma wanda bata sa ya manta akwai Allah ba wanda zai iya kawo masa dauki cikin wannan tsirinci da ya shiga fanada fi dhulumati yana cikin wadannan dufai ga duhun dare ga duhun ruwa ga duhun cikin kifi amma duk da haka ya kira Ubangiji ya roke shi la ilaha illa ant babu wani abun bautawa da gaskiya sai kai kadai Allah inni kuntu min adh-dhalimin lalle ni na tabbata daga cikin azzalimai da kasance cikin wanda suka zalunci kawunansu Allah ya fassaje muna lahu sai muka ansa masa rajjaynahu min al-ghabbi muka kubutar da shi daga damuwa da ya samu kansa ciki Allah ce wa kadhalika munjil mu'minin kamar haka ne muke tsirar da mu'minai wato kamar yadda muka tsirar da shi lokacin da ya tuna mu yana cikin irin wannan damuwa da rinzi da duhu akan duhu akan duhu to haka nan kowane mu'mini da zai fuskance mu da irin wannan tasbihi da irin wannan addu'a haka shi ma za mu kubutar da shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yace da'watu akhi dhun ma da'a biha صاحب كرب الا قد استجيب له الدعار دان وانا ما ابوكين كيفي شي ده النبي نوح النبي يونس تي باب وني مسلمي ده زي شيغا دعوا ينوكي الله ده wannan addu'ar sai Allah ya amsa masa domin Allah anan ya fada marsa yana yin wannan addu'a fastajab lahu alfa da tufa'u taqib tana nuna cewa ansawar ta zo dabda yana gama wato addu'ar dan take ansa ta biyo baya shine wannan fadin take nuna wa a larabci suna kira tafa'ut taqi wato wannan da ana gama wannan sai wannan ya biyo baya wato yana gama addu'a ba ma dauki wasu lokuta ba sai Allah ya karba masa fastajabna lahu kuma Allah bai takaita abin akan sa ba bai takaita ansawar akan sa ba sai ce wa kazalika nunjil mu'minin kamar haka ne duka mu'minai muke tsiratar da su abinda ake bukata shine sharadin imanin ya zama da gaske ne a zuciya don abinda yawanci yake shi yake saman mu yake sa mukan samu tangarda wajen karbar addu'a babu da karfin imanin a cikin zuciya imanin da ba shi da karfi wanda kuma shine sharadi da Allah subhanahu wataala ya ce falyu'minu bi wal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun Allah ya ce idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an sai ce falyastajibu li wal yu'minu bi idan bayina suka yi maka tambaya game da ni to kusa nake dab ujibu da'watad da'i ina ansa addu'ar wanda ya addu'a idza da'ani idan ya roke ni falyastajibu li ni ba su ansa mun dawo kiran an samu dawo kiran su dokoki na wal yu'minu bi su ibadi da ni to wannan an sa dokar Ubangiji da yin ibadi da shi shine yayin rauni a cikin zukatan mu. Muna daukar addu'a da komawa ga Allah wata dama ce kawai ta ƙarshe. Sai mun gwada wasu abubuwa bin gina mun ga duk basu sun ci tura sai a ce to a koma ga Allah. Kaga shi komawa ga Allah din ana daukar matsayin ta larura ce, amma ba ita ce first choice ba ta mutum. Zaɓin sa na farko ba wannan bane. Zaɓin sa na farko a tuttubuwa ne, zaɓin sa ɗauko a sa wani a gaba, zaɓin sa ko a yi wa wani kaza. Sai idan abubuwa duk sun ci tura sai ka ji an ce to kuma a gwada addu'a a gani. Sai a ce a gwada addu'a a gani. To ga mu yadda Allah zai karbi irin wannan addu'ar daga irin wannan zuciya shagalalliya wacce ta shagala da wani abu daban da Allah ba. Annabi yana cewa idullaha wa antum muqinuna bil ijaba wa alamu anna Allah la yas لا 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 يقبل دعاء من قلب دعاء قلب غافل لله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله وانتم موقنون بالاجابه كنا ده يقين الله زي انسى كوري الدعاء cikin zuciyarku da yaqinin Allah zai sha duwa ku sani cewa Allah baya karba addu'ar da take fitowa daga zuciyar da take gafalalliya rafkananniya. Allah baya karba addu'a daga wannan zuciya. Shi yasa dan adam in ya shiga damuwa in babu imani a zuciyarsa to sai ya ɗeba kauna gaba daya daga samun rahamar Ubangiji wanda wannan ba dabi'a ce ta mu'mini ba. Wa man yaqnut bi rahmati rabbihi illa dhallun, kamar yadda annabi annabi Ibrahim alayhi salam yake faɗa, babu wanda yake ɗeba kauna daga samun rahamar Ubangiji sai ba ta. Duba annabi Yusuf alayhi salam wanda Allah ya jarrabe shi da rasa ɗansa ya ɓace. Bayan wannan ɗan uwan wato ɗansa na biyu shi ma ya ɓace, sannan kuma aka jarrabe shi da makanta, amma duk da haka yake cewa ‘ya’yansa idhabu wa tahassasu min Yusuf wa akhi ولا تيأسوا من روح الله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الخاسرون. كتفيكو بنتكو يوسف لدوم وانسا كتفيكو بنتكا كل كده كده إيه بقى أولاد قسام الرحمة الله باب من إيه بقى أولاد قسام الرحمة الله سيبتتو سيخا سيأسا ربو يكي نورا مستيوا وانا ينا يدودي تكن ساتكي وزي سيفتن دكونا ينا جنشيوا wata rana za a Allah zai dawo masa da su gabaɗayansu zuwa gare shi. Saboda haka ne Allah subhanahu wataala nan yake gaya mana ɗabi'ar mutumin da yake imani baya zuciyarsa. Idan yana cikin ni'ima duk lokacin da Allah ya kwace ni'imar sai ka ga shi kenan ya shiga wani yanayi na ɗeba ƙauna har kullum ya taimu kansa mummunan fata. Ai ku bari ku gani abun ma nan gaba sai ya ƙara tsananta, ai kaza ba faɗar magana mai daɗi, ba kawo wa mutane wani abu na amal a zuciyarsu, ba ƙara haɗa mutane da Allah sai dai a riƙa nuna musu ai nan gaba ma abun sai ya fi haka muni kaza da sauransu. Wannan ba ɗabi'a ba ce, shine la'usul mai tsananin ɗeba ƙauna, kafurun mai butulce wa ni'imomin da Allah ya masa. Kuma da Allah zai canza masa yanayin ya dawo cikin halin walwala, to kuma sai ya manta da wucin jarabar da Allah ya masa, sai ya koma ya ci gaba da abin da yake yi wanda ya jawo Allah ya masa wannan jarabar ta baya. Wala in azaqnahu na'ma'a ba'da dharra'a massatuhu la yaqulanna dhahaba as-sayyi'atu 'anni. Ba zai ƙara tuno Allah subhanahu wa ta'ala ya masa godiya ba, a'a zai riƙa ganin akwai wata fafutukarsa, akwai wata ƙoƙarinsa, akwai wata buga-bugarsa ce ta sa Allah subhanahu wa ta'ala ya masa haka. Baya tunanin cewa wannan daga Ubangiji ne. Shikenan sai kuma ya shiga wata holewa da sharholiya ba tare da tuna dokokin Allah a gabansa ba. Sannan yana fariya da irin abin da yake da shi na wadata. Allah ya togaciya ya ce ilal ladina sabaru, waɗanda zaka samu ba su da wannan mummunar halitta dabi'a su ne waɗanda suke masu hakuri waɗanda suka yi hakuri wajen bin Allah subhanahu wata'ala suka yi hakuri wajen kaucewa hanansa suka yi hakuri akan dukkan wata jarraba da Allah ya musu suka sifantu da sifar hakuri ta kowace fuska suka yi ayyuka na ƙwarai a cikin kowane yanayi da suka samu kansu a ciki Allah ya ce to waɗannan suna da wata gafara ta musamman da Allah zai musu sannan kuma suna da lada babba sauraka ya uwa duka wani yanayi da za mu tsinci kanmu a ciki kar mu manta da Allah kada kuma mu riƙa jin cewa Allah ba zai iya magance wani matsala ba duk sanda ka samu kanka da cikin wani abin da ka sani cewa kana cikin wani yanayi da Allah zai karba addu'arka amma yujibul muttar idza da'ahu yakshifu su wane ne yake ansa addu'ar wanda ya shiga matsatsi idan ya roke shi kuma yaye masa damuwarsa babu mai yaye maka damuwar sai Allah duk wani wanda kake tsammanin cewa a hannunsa yaye damuwarka take to kana yi wa kanka babban kuskure kuma kuskure ne wanda yake mai halakarwa ka ji cewa duk wani abu da ya same ka mai daɗi in yamsaska Allahu bi durrin fala kashifa lahu illa hu wa in yamsaska bi khairin fahuwa ala kulli shay'in qadir wa in yamsaska Allahu bi durrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadli yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwa al-ghafurur rahim ka riƙa tuna waɗannan ayoyi ka riƙa sanin cewa Allah inna rabbaka yabsutu ar-rizqa liman yasha'u wa yaqdir ubangijinka shi ne yake azurta wanda ya ga dama ya shimfiɗa masa arziki kuma shi ne wanda in ya ga dama ya kuntata yadda yake mu'amalantar ɗaiɗai kun mutane haka ne yake mu'amalantar gungun jama'a haka ne yake mu'amalantar ƙasashe ƙasa bayan ƙasa haka ne yake mu'amalantar al'ummomi duka wannan ibtila'i ne da ubangiji subhanahu wata'ala ya gina rayuwar duniya a kansa yau daɗi gobe ba daɗi in ka ji daɗi a ga ya za ka yi in kuma ka samu kanka cikin matsala Allah ya ga ya za ka yi wanda ita ce jarrabar wa nabluukum bisharri wal khairi fitna wa ilayna turja'un haka muke jarraba ku da sharri mu jarrabe ku da alheri abu mai kyau da mara kyau dukkan su fitna wato jarraba ce jarrabawa ce alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum أيكم أحسن عملا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوكم أيكم أحسن عملا هكا أبنجي ياسين يرق ولا أبنى كنجي قني أنا فاروا أدونا الكسا بيكو دمال كو بيدادي دمال دادي نفلين شكي كونا بكين شكي نسامو كونا لشي ندعو كاكا كونا كسدنش نرى إيوا كونا متوا بكا ودنا شكين أيكين اللاني كما شكين جربا شي دن أتاتي ولن نسكي إيماني a san kuma waɗanda suke zuciyarsu babu Allah a ciki don haka mu tananta da addu'a a cikin kowane yanayi muke ciki mu ri cewa babu mai iya taimaka mana a cikin abin da muke ciki sai Allah kuma mu tuba muna so mu samu kyakkyawan rabo wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun Allah ce ku mu'minai ya ku mu'minai ku tuba zuwa ga Allah gaba daya domin ku rabauta Allah ya sa mu rabauta
malalai saka da alkhairi ita ne mutum farko ta zo daga wanda yake cewa assalamu alaikum yace shi dalibin architecture ne malam game da batun zane ya ji malamai da yawa sun tafi akan haramcin zana abu mai rai yace kuma suna zana gini sai dai akan saka zanen mutane ko dabbobi a cikin zanen na gini yace lokacin suna yi da kwamfuta ko da hannu tambayar ya hukuncin hakan yace kuma suna yin haka ko da ba aikin makaranta bane kamar wani ya ce su zana masa gida ko kuma dai wani gini ko wanda irin
magana cewa wasu da yawa daga cikin malamai ai duka malamai ba wani malami da ya halatta ka zana wani abu mai rai ko ka sassaka wani abu mai rai ko wani abu dai wanda zai zama da mu'alajar ka kai shi wanda duka malamai ba wani abu ne na sabani wasu ce kai wasu ce kan kai ana magana da inda ya zama larura wani abu da ya zama larura kila sai an yi wannan kamar waɗanda suke koyar abin da harkar likitanci a zana kwarangwal ɗin mutum domin a fito da wasu abubuwa na sassansa yadda masu karatu za su fahimci komai da inda yake da yadda yake aiki kaga wannan bukata ce za ta sa a yi wannan to wannan duk baya zama laifi idan da bukata amma abin da bai zama dole ba kawai mutum zai yi shi dan nishadi ko zai yi shi dan ya ƙara kawata wani abu nashi kamar irin nasu din nan ba ba dalilin da sai ka tsaya da tsuntsu dan zaka zana gida dole ne sai tsuntsu ya sauka akan gidan zai yi kin ko ka to ka zana dan adam ba dole bane ba zaka zana to ka zana ba complete dan adam ba musamman kansa kai ya fito sai ka zana abinda ka cire abinda ba za a yi rayuwa da shi ba shine kamar ka cire kai kai amma ba kai to wannan wasu suna cewa ba baka tana dan adam ba kamar yadda Allah yake halitta sa to da sauki kuma wannan ba duk bai zama larura ba tunda nawa aka zana gida ina sha an sha zana min gida ni ban taba ganin wanda ya zana wani mutum ba ko wanda tsuntsu da haka wannan zanawar ba ta zama larura ba bari a ce larura ce ba yadda aka iya sai an yi wannan saboda haka barin sa shine alheri
to sai ne tambaya yake cewa malam menene hukuncin mutumin da yake da taban hankali amma kuma yana gane lamura sannan ya ibadar sa take
in kace yana tabin hankali yana gane lamura to baya da tabin hankali kenan shi tabin hankali da ake magana wanda yake hana taklif shine idan to mutum yana shiga yana fita hayyacin sa bai san me yake ba yana yin abu amma bai san yana yi ba wannan shine aka dauke masa alƙalamin taklifi ba a rubuta masa lada ba a rubuta masa alhaki shine wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an dauke alƙalami daga kansu al-majnun shine wanda ya samu tabin hankali ko da a ce wani lokaci hankalin zai dan dawo amma ba sosai ba cikin wasu ɗan abin da zai iya dawo haji amma zai kuma koma hayyacin sa zai iya koma fita zai koma fita daga hayyacin sa wannan yana nan a cikin wadannan shari'a ba ta haukan su ba amma in yana fahimtar me yake ya san in yayi daidai ya san in yayi ba daidai ba to wannan ba a ce masa mai taɓa hankali wataƙila dai ka ce masa wani wawa ne haka ko wani sakare ai amura da su akwai sufa akwai safi wanda yake wawa ne ba wai bai fahimci baya sanin me yake abin nan ba me yake ya san abu mai da zai fuce shi ba zai taba ba ya san magana da ba zai gaya ma wannan ba zai gaya ma wannan amma kuma in aka zo mu'amala da shi za a ita cutarsa saboda wautarsa da rashin wayansa wannan safihi ake ce masa wannan ba a ɗauke masa alkalami idan yayi laifi ba a ce ba a kyale shi in yake sallah ko yake ba da zakka in yana da kuɗi wannan ba a kyale shi duk cewa ta zakka tana da alaƙa da dukiya ne ba da shi mai dukiyar ba to saboda haka kaga kenan in har yana fahimtar abin da yake faɗa ko ake faɗa masa to wannan alƙalami bai faɗi da kansa ba Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun ya ku waɗanda suka yi ibadi kada ku kusanci sallah kuna cikin baye har sai kun san abin da kuke faɗa ka duba ƙarshen ayar har sai kun san abin da suke kuke faɗa wato da zarar mutum ya san abin da yake yi to wannan shikenan sauran ibadu duka ana buƙatar sa da su kuma idan yayi ba daidai ba za a rubuta masa laifi
to sai wannan da ke tambaya mallam menene hukuncin karanta sura fiye da daya a cikin rak'a daya
babu komai kai mutumin da yazo yake ga Annabi sallallahu alaihi wasallam aka gaya masa mutanen suka zo suka gaya masa cewa da sallah yake sallah da su yana karanta sura sai ya kuma karanta kul huwallahu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shefti mai sa yace yana son ta ne Annabi ce to Allah yana son ka saboda da kake son kul huwallahu daga yana hada sura biyu amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar masa babu wani abu a cikin wannan
to ne mai tambayar shi kuma yake cewa mallam shin ya halatta uba ya hana ɗansa dukiyar da ɗan ya ganda daga wajen mahaifiyarsa kuma alhalin shi ɗan nasu ya girma yana da buƙatar dukiyar domin ya yi kasuwanci da ita
baya halatta uba ya rike dukiyar ɗansa ya hana shi na'am uba yana da haƙƙi akan ɗansa in yana da buƙata na ci da sha baya da ƙarfin da zai nema wa kansa ci da sha ɗansa ya dau nauyin ciyar da shi da shayar da shi yana da ƙarfin haka bayan ya ciyar da iyalinsa da suke ƙarƙashin sa rarar da wajibi ne ciyar da iyayensa wani haƙƙin uba ne akan ɗansa ya ciyar da shi lokacin da yake cikin buƙata wasu ma sun ce idan bai da aure yake buƙatar aure ya masa aure amma wannan ba shi yake nuna kuma ya rike dukiyarsa ba ya hana masa dukiyarsa da zanto dukiyarsa dukiyar ɗansa dukiyarsa ce inda haka ne to da an rushe babin gado da idan da ya mutu sai uba kawai ya kwashe dukiyar duka amma sai aka ce ga kasansa har ma wasu daga cikin abin da za su fi shi samun kaso idan da kai da namiji zai fi kwasa akan shi uba saboda kaga ashe da dukiyar da ba ta uba bace amma dai yana da haƙƙi kuma a ciki kamar da ita ma uwa tana da haƙƙi a cikin dukiyar danta yayin da take da bukata ba ta da yadda ta iya bukata ta larura ta ci da sha ta lafiya danta yayi mata wannan amma wannan ba shi ke halatta uba ya kwashe dukiyar dansa duka ya rike ba in ya haka to kaga ya rushe babin gado kenan idan da uba dan ya mutu akwai magada ai shikenan sai a ce a ai uban ya rike dukiyar tasa ce a wannan ba daidai bane saboda haka yana da kyau uba idan aka raba dukiya aka ba shi dukiyar dansa mahaifiyarsa ta rasu aka ba shi dukiyar dan to ya kula masa da dukiyarsa kamar yadda ake kula da dukiyar duk wani maraya ko ce duk wani kankanin yaro to shi wannan ba maraya bane yana da ubansa to sannan kuma idan ya kai hankali to ya ba shi dukiyarsa
sai ne ke tambaya ke tamalan game da gyaran fuska da ake bayan an gama arziki shi yana shiga cikin hukuncin alkazau
alkazau shi ne wato a aske rabin gashi ga kai a bar wani bangare halqu ba'dir ra'si wa tarku ba'dih ayan aske wani bangare a bar wani bangare shi ne ake kira alkazau asali daga alqaza qaza shi ne irin hadari da zai taso ka ganshi yayi cibri-cibri a sama ba bude a tare a bude ba shine daga nan aka samu sunan alqaza da saboda haka shi gyaran fuska baya daga cikin alqaza alqaza shine misali ya aske gaban kansa gaba daya da can kuma bayan ya bar gashi ko ya aske nan bangaren ya bar shi kuma da gashi ko ya aske nan gefe da gefe tsakiya yi toduwa a sama wannan shine alqaza wannan shine aka haramta amma gyaran fuska wannan baya daga cikin abin da aka hana
to ne kici assalamu alaikum malam shin tahiyatul masjid sai a cikin masallaci kawai ake yin ta ko ko idan mutum yana haraba zai iya yi kamar ranar juma'a lokacin da liman yake kan minbari
a tahiyatul masjid ana yin ta ne idan aka shigo masallaci kafin a zauna النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين عند اليوم كيش قام مسلاتي كي يزون حسي ركع بي تو حرابا مسلاتي إذا مسلاتي بيش كبابات له كنت مسلاتي حرابا مسلاتي عند مسلاتي بيش كباب تو هو كنت انت حرابا هو كنت انكو إناني سولا كدم تنيازو حرابا مسلاتي بأشوا سي ركع بي وكابين يزونه mutane za su yi harkokin su a harabar masallaci ba za ka dole zuta musu ko ka sunnanta musu raka'a biyu ba kafin su zauna amma yayin da masallaci ya cika sahu ya fito waje to duk inda sahun nan ya zo to hukuncin sa dai da masallacin duk inda sahu ya zo to abin nan tabi'un ne lil masjid a lokacin saboda haka abinda ake buƙatar wanda yake cikin masallaci kai ba da sahu ka zo nan ana buƙatar ka da shi shi yasa zamu ga al-haramaini Makka da Madina da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace salatu fi masjidi hadha ta'dilu alf salati fi ma siwa wa salatu fi masjidi al-haram ta'dilu 100,000 salati fi ma siwa salla a masallaci na wannan da Madina daidai yake da salla dubu a wani gurin da ba shi ba haka nan a sallah a masallaci mai alfarma na Makka da yake da sallah da 100,000 a wani wurin da ba shi ba to kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salatu fi masjidi hadha a lokacin ya masallacin sa dan guri da wanda yake abin da ba yanzu masallacin Annabi kusan ya cinye Madinan tada a zamanin sahabbai duk gidajen sahabbai zai zama masallacin Annabi duk inda kai sallah anan kai sallah cikin masallacin Annabi sannan kuma idan ya cika ga haraba nan iya ganinka ta kewaye masallacin ta ko'ina to ita ma in kai sallah a gurin kai sallah ka samu ladan wanda ladan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wannan hadisi haka nan masallacin Makka shi ma idan ya cika sahu ya zo har waje mutum yayi sallah a nan to ya samu ladan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da cewa 100,000 salah daidai da sallah 100,000 ba wanda ya taba cewa ai sai lalle ka samu ciki inda yake asalin masallacin sa da zaka samu wannan ladan yayin da sahu ya taho har waje to kusan ladan ya taho hannan to haka nan sunnar tahiyatul masjid in ka shigo haraba ciki ya cika ka zo haraba to kai sunnar tahiyatul masjid kana da lada domin a lokacin hukuncin sa dai da cikin shi masallacin a bayan da ya zo masallacin bai cika ba to ba a cewa sai kai tahiyatul masjid yoci da sallolin juma'a wanda suke zuwa a makare suna samu masallaci ya cika wani lokaci harabar ma ta cika har an fita waje har an fita layuka ko tituna to duk nan hukuncin ɗaya ne yake da cikin masallacin a daidai lokacin zaran kuma an ga masallaci kenan sai hukuncin sai koma yadda yake
sai wannan tambayar yake ta malam menene hukuncin zuwan kananan yara makabarta domin raka gawa
idan ya zato suna da tabizi sun san me suke yi ba su je su tsalle-tsalle ba ba su tattaka kaburbura ba ba su damu mutane ba da hayaniya ko wasanni babu komai da an tafi da yaro wanda yake mumayyizi mai hankali wanda ya san yake da nutsuwa amma yaro karami ne wanda bai da wayo ga sake shi zai tattaka kabari ko zai rika wasu tasarrufat da basu dace ba to wannan ba yake wa tafi da shi a wannan wuri
to sai nake tambaye ki malam shin da gaske ne lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam mutane sun aure mata fiye da hudu kuma bai hana su ba
ban san waye ya faɗi wannan ba lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ya musulunta yazo ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musulunta yana da mata 10 shine al-Ghaynan al-Thaqafi yazo ya musulunta wata 10 min an-niswa ya aure mata 10 tun kafin musuluntar sa bisa al'ada ta jahiliya da mutum zai iya tara mata ba iyaka to shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ikhtar arba'a min hudda wa talliq al-baqi wa al-bawaqi wa talliq mutiyatahunna ka zabi guda hudu daga cikin su ki saura dan duka sun musulunta tare da shi da ce wasu ne suka musulunta to shikenan wanda suka musulunta su za su zama nashi sauran kuma zama ba abin nan ba saka wannan shine nassin alqur'ani bayan Allah ya saukar da wannan aya ba su da wasu da sauru ba annabi sallallahu alaihi wasallam shine kawai ke da khususiyar ya auri mace sama da daya ba sama da hudu wannan khususiyar ce ta shi bil ijma da ijma'in al'umma ta musulmi duka sai wanda ya shigo zai daga cikin wannan ijma'i saura ka zai auri mata hudu ne ta tak amma cewa wai safi suna auren sama da hudu kila yana ya karanta a ce wani ya auri mace kaza rayuwarsa ce Muzira ibn Shu'ba ya auri mace 60 ko wani ya auri mace sai dauka kamar lokaci ɗaya ya tara su yana aure ne kuma ya saki wani abu ya fara ya saki amma ba lokaci ɗaya ya tara su wannan adadin ba
sai ne ki tambaye ki cewa malam ya matsayin sauraron mutumin da duk magana sai yayi rantsuwa
to Allah subhanahu wataala baya kama mutum da rantsuwar da take gudana akan harshen sa ba bisa nifi ba wato harshen sa ya saba yana magana ce wallahi tallahi billahi wallahi kaza za ta rika wanda ka shigo kasuwa ne gashi a kasuwa ce wallahi ko na shigo wanda kana zaune ne kana huta wallahi ko ina zaune na huta wane mun gaisa ko da wallahi mun gaisa abubuwa duk zai fada sai ce wallahi tallahi to Allah baya kama mutum irin wannan rantsuwa ita ce Allahu lahu al-yamin la yu'akhidhukum Allahu bil-lahu fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum ce baya kama ku da abinda wato kuka yi na yasashe rantsuwa yana kama ku da abinda zukatan ku suka aikata da niyya tun yi rantsuwa zangi kaza kuma yi to sai a ce yayi kafara ko mutum yayi rantsuwar ba zan yi kaza ba kuma yayi sai a ce to yayi kafara ko yayi rantsuwar ba a yi kaza ba alhalin ya san an yi ko bai yi kaza ba alhalin ya san yayi to sai ya tuba zuwa ga Allah ya kuma guje gaba amma Allah rabu lebin wannan ba a san zato ko yaushe kana ta rantsarantsi ana san zama ana san harshen kai zama kana girmama sunan Allah ba komai ka kira sunan Allah ba inda ya dace da inda bai dace ba la tajalu Allah wa rata li aymanikum wa tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas
to sai mai tambaya na gaba shi kuma yake cewa malam ya matsayin durƙusawa ko sugunawa ga wani mutum babba a shari'ar musulunci
asalin gaisuwa a shari'ar musulunci shine sallama kai mutum sallama kuma ka miƙa masa nuku musafaha idan ba mace da wanda take da wanda yake ajnabinta ba wannan shine asalin abin da musulunci yazo da shi kaga mutum kai masa sallama wa idan hayitu bi tahiyyati fa hayyu bi ahsani minha aw rudduha annabi sallallahu alaihi wasallam ya fata falalar wato sallama ce afshu salama bainakum lokacin da yace ba za ku shiga aljanna ba har sai kun imani da ku imani ba sai kun so juna ala adullukum ala shay'in idza fa'altum tahabbtum afshu salama bainakum bana nuna muku abinda in kun yi yake nuna soyayyar kaunar junan ku ba shine ku yada sallama tsakaninku yana daga cikin haƙƙin musulmi kai masa sallama ko kuma ya kamsa maka sallama idan kai masa sallama kuma kai sallama ga wanda ka sani da wanda baka sani wanda dish abinda farala ce da aka fada ta sallama sannan ka gaisa da mutum da Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ba za ku rabu ba har sai kurakuranku laifukanku sun kakkabe daga cikin ku kamar yadda ganyen bishiya ke kakkabewa daga cikin ta wannan duk yana nuna falala ta musafaha Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana musafaha da sahabbansa dan sahabinsa yazo suka mika sanu abin da duk da irin yadda suke girmama Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma a zuciyarsu babu wani mutum dan adam da ya kai wannan matsayi da yake da shi amma matsayinsa bai hana su ba shi hannu ba shi ma kuma bai hana ya ba su hannu ba da babba da karami Annabi sallallahu alaihi wasallam yana musafaha da su yana cikin sunnarsa yin musafaha idan an haɗu wani abu ne da musulmi wato suka fi kowa daukan shi da muhimmanci wasu dai sai gaishe da al'ada kuma wannan idan sun ci karo da wani abu na addinin musulunci to sai a bar su akwai gaisuwar ta al'ada wata kila cikin kalmomi wanda suke masu kyau ga mutum a ce barka da safi barka da yini ina kwana ina gajiya wannan duk babu komai babu wani abu na da ya ci karo da shari'a a cikin su dan ka samu mutum ka ce barka da safi barka da rana amma kakka manta da sallamar ita saboda falalar take dauke da shi kuma ita ce sunnar annabawa tun daga kan Annabi Adam alayhi salam lokacin da Allah ya halicce shi ya ce je wajen mala'iku da abin da suka gaishe shi da shi shine gaisuwarsa da zuriyarsa da ya je kuma suka yi masa sallama mun ga lokacin da mala'iku suka zo ga Annabi Ibrahim suka ce da shi qalu salaman qala salam suka yi masa sallama shi ma ya ansa masa da sallama saboda sallama wani abu ne da tunda Allah ya halicce Annabi Adam ya koya masa sallama don haka da gaisuwa ta al'ada ta hana mu zamantar da mu wannan gaisuwa wacce take da tsohon asali tun halittar dan Adam kuma ta zanto sunna ce ta annaba da take kulce kuma da kyakkyawar addu'a Allahu wassalam Allah shine assalam kuma ka roƙa mutum assalam aminci aminci ne ya kunshi aminci a rayuwarsa Allah ya amintar da shi daga cututtuka Allah ya amintar da shi daga tsoro Allah ya amintar da shi daga kowane irin bala'i saboda ba karamar addu'a bace zaka koda akwai gaishe na kalmomi na al'ada to ka amanta da wannan asali na musulunci sannan musafaha din ga falal da Annabi ya fara ce idan kuka yi musafaha da dan uwanka to duka abinda kai na kurakurai suna kakkabewa kamar yadda ganyen bishiya yake kakkabewa irin a lokacin rani ganyen bishiya yana zubewa to haka kurakuran ka su zubewa to kaga wannan falala ce da duk wani mai hankali bai kamata a ce ya kita ba inda a ce rashin mika hannu a gaisa shine girmamawa da sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ba su mika masa hannu ba dan ba wanda ya kai su girmama shi bai kamata al'ada ta gabaci addini ba addini yana gaba da ita al'ada da ta zo bata ci karo da shi ba to sai a dauke ta a yaki da ita babu komai kamar yadda muka ce gaisuwa ta lafuzza da ake yi masu kyau an kwana lafiya ya mutan gida ya kaza wanda duk babu wani abu ana iya yin ta amma in ta ci karo da wani abu na addini kamar ya zanto ana yin mutum ruku'u ko ana kwantawa a gabansa ko ana kai goshi kasa wannan duk haramun ne duk haramun ne dan risnawa ne karam ana cewa makaruhi ne Imam Nawawi a cikin al-Azkar ya kawo ta cikin abubuwan da aka karhanta har wajen gaisuwa al-inhina in ya kai ga ruku'u wannan ya zama haramun haka nan in ya kai ga sujjada shi ma ya zama haramun idan mutum ya yi wa wani ruku'u da sujjada da niyyar tsarkake shi kamar yadda ake wa Allah to wannan kuma kafirci ne saboda haka baya halatta a yi akwai hadisin Anas a cikin Jami'u Tirmidhi da yake cewa mutum ne ya haɗu da dan uwansa zai rungume shi ya sumbace shi ya ce zai duka gaishe shi ya ce ya gaisa da shi musafa ya ce na'am Tirmidhi abin da Tirmidhi ya hassana hadisin haka na Sheikh Nasiruddin Albani da cewa wasu malamai sun soki hadisin da cewa bai inganta ba, amma dai abinda aka sani shine al-inhina, wato durkusawa wanda ya kai ga ruku'u ko kai ga sujada, wannan haramun ne. Wanda bai kai ga wannan ba, wannan makruhi ne. Kuma barin sallama kwata-kwata ko barin gaisawa da mutane, wannan kuma ya saba koyarwa ta Manzo sallallahu alaihi wasallam.
Gaskiya ne shi kuma yake cewa malam, menene hukuncin ma'aikatan da ke karɓar bashin banki domin wata buƙata ta rayuwa sai a rika fitarwa daga cikin albashinsu?
In babu kuɗin ruwa a ciki shikenan, babu kuɗin ruwa, ba dan san da wahala a samu banki da yake conventional bank da muka sani ne, baka bashi babu interest, babu riba a ciki. Ita kuma riba haramun ce kankan bilish ba, musamman ribar bashi, ribar da za a baka ta bashi, a baka don ka tashi biya a ƙara wani abu. Wannan ijma'in malamai ne duka akan haramun ce. Ita ce ribar da Allah ya saukar da ayoyin Alkur'ani akan haramcinta, ya kuma kwatanta wanda yake cin riba da wanda yake samun farfadiya a nan duniya, yana faduwa aljanna bige shi. To haka wanda yake cin riba zai tashi a ranar gobe kiyama. Allah subhanahu wataala ya kwatanta mai cin riba da wanda yake shelanta yaki da Allah. So riba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anci mai cin riba da wanda yake bayarwa da wanda yake karba da wanda yake shaida da wanda yake rubutawa da duk wani wanda yake ta'amuli wajen yayata riba din da tallata ta, wanda duk an sa su cikin tsinuwa. Saboda haka baya halatta don bukata. Akwai abinda ake cewa larura, ba ita ce bukata ba. Mu a wajen mu ka ce larura, bukata ma larura muke ce mata. Akwai alhaja, akwai al-darura. Al-darura shine abinda zaka rasa ranka ko wani da kake tare da shi, danka ko matarka, ko kaga zai rasa ransa saboda misali bai da magani, aka ce kuma ba za a sayar maka maganin nan ba, sai ka kawo kaza, baka da shi, ba wanda ya ranta maka, ba wanda ya taimaka maka, sai banki ne ce zan baka kuɗi amma kaza kaza. To wannan daidai yake da mutumin da yake cikin dokar daji, ya rasa abinci, ya waiwaya gabas da yamma, bai gama ya taimaka masa ba sai bushe a gabansa, to an yarda ya ci gwargwadon bukata, gwargwadon abin da zai tsirata da rayuwarsa. To wannan ita ce ake kira larura, wanda za ka rasa ranka ko ka rasa wata gaba ta jikinka, ko wani naka da kake kula da shi ya shiga cikin halin da zai iya rasa ransa. To wannan in ka buga, ka kada, ka raya, ka bincika duk ko ina kofofi duk a tushe, sai wannan kadai, to wannan ya halatta ka bi don ka ceci rayuwa, shine al-idrar, shi ake kira larura. Amma tsananin bukata, mutum yana da bukatar ya sayi mota ko ya canza mota, ko mutum yana da bukatar ya canza kayan ɗakinta, ko bayi da gida yana da bukatar ya sayi gida, wannan duka sunanta bukata, ba larura ba. Dan bai sayi gida ba, ya yi rayuwarsa a gidan haya, har ya mutu, ba wani abu da zai same shi na risalwantar rayuwa, wataƙila zai ce ba haka yake so ba, wannan kuma wani abu ne daban. Saboda haka sai a bambance tsakanin abin da ake kira larura da abin da ake kira bukata.
To sai wannan yake cewa malam, mutum ne ya sayi siminti a shago ya biya kuɗi amma bai ɗauka ba, har siminti ya ƙara farashi akan yadda ya saya. To da yazo zai ɗauka, sai shi mai shagon ya ce ai sai an cika masa kuɗi ya yi daidai da farashin wannan lokacin da aka zo ɗauka. Shi ne ke tambaya malam, menene hukuncin haka?
Shi ciniki, abinda ake kira ciniki a musulunci, in ka ce kana son abu ka taya mai shi ya sayar maka, ka yarda da farashin da ya sayar maka, ko ya tallata maka ka ce ka saya, ya ce ya sayar maka, to shi kenan ciniki ya fada. Musamman ma in kun rabu ka kama gabanka, ba amma ba sharadi bane sai ka karbi kayan, shi ma ba sharadi bane sai ka karbi kudin, ko da ka tafi ka bashi kudin ba, to in ka dawo kayan ka ne, illa iya kayan ne ma kudin sa a hannunka. Ko da ka tafi ka bashi kudin amma ba ka dau kayan ka ba, kayan naka ne. Nan abinda kawai yake da alaka da shi shine zaman, shine az-zaman. Tunda bai baka ka karba ba, to zaman din sa yana wuyansa, kai ba za ka je ka sayar ba da wani ba, shine aka hana ka sayar ba da wani, baka da asara, da za a zo a rasa kayan shi zai bada maka da kudin ka. Amma kuma mallakin ka naka ne, bai da iko ya yi tasarrufi da kayan ba tare da izinin ka ba. Saboda haka lokacin da ka zo gun mai siminti, ka sayi siminti ila ma har ka bashi kudin amma baka dauka ba ka tafi, to in ka dawo zai baka simintin ka, ko da simintin ya ninninka kudin sa. Haka nan inda za ka je kana dawo kana barin gurin, sai ka ji labari ai siminti ya sauko, ka sayi shi 8,000 sai ka ji ya da 4,000, Allah sai mai dawo 2000 kamar yadda muke fata ko ma kasa da haka sai ka ji ya da 2000 ba za ka je ka ce ba ni kudi na ba sai dai in shi ya ga dama yace to ga kudin ka amma wancan cinikin yana nan da ka sai 2800 haka zan dauka yanka 2800 wato da ragi da kai duk ba zai yi tasiri ba sai da yardar waɗanda suke suka yi ciniki don haka shi ciniki baya daga cikin tabbatar sa sharadin ingancin tabbatar sa at-taqabud abinda shi at-taqabud yake lazumtawa shine at-taman inna sai abu ban karbe shi daga hannun wanda na saya ba bare da iko inda yi cinikin sa sai ba da wani saboda bare da asarar sa da zai bace to zan zo in ce a bani kaya al-abiya ne saboda ban karba ba amma baya ga wannan sauran abubuwa na mallaka shi abin al-milk shi al-milk yana tabbata ne da zarar ka ce ka saya aka ce an sayar maka kuka rabu shine abin al-firaq firaqul majlis wanda ba sa maganin firaqul majlis kamar malikiya su a gurin su ma koda ba ku rabu ba amma dai magana mai inganci shine in kun rabu wato al-firaq bil abdan ya tafi ya dawo to kayan sa ne baka da iko ka hana shi ballanta zaka ce wa kudi ya karu ya binna duk wani abu da yanzu zaka zo ka samu kudi ya karu to riba sace shi in kana so sai ka sai a gurin sa ka bashi riba ya baka kayan ka amma ba ka kace don haka in har ya lazumta wa mai kaya mai sayan kaya ya sai siminti ya zo zai dau simintin sai ce ai kana barin gurin da aka bugo mun waya kace ya kara 500 daka wazan baka ba sai ka kara 500 kai da shi ka gaya masa shari'a musulunci ga yadda ka bashi 500 din ya ci haram ka karbi kayan ka dan saboda bukatar da kake da ita kayan saboda ya karbi 500 din ka ba bisa haƙi ba kuma wannan kudin da yace ya ci haram
to malalle saka da kai masu suraron mu da kallon mu duka da wannan kaka karshen shirin a wannan rana kare kuma za ku yayi kuma da sakonnin tambayoyi ku ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma ta WhatsApp akan lambar waya 0700-6-4-1-5 ko kuma su ka adireshin email na fatayinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatayinrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook a madadin shi malamin namu al-professor Sheikh Muhammad Sani Umari Jalimu OON babban malami a tsangara da sanar shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da ke nan Kano wanda yake ba mu damar domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin wannan shirin da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kamaluwar shirin Anas Idris Hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.